Le nationalisme chrétien dit...
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Binti Sulemaniyar ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau Litinin 7 ga watan Nuwamba 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa gwamnatin Niger ta shirya zaman muhawara da 'yan asalin kasar mazauna Ghana domin sanin matsalolinsu da kuma yadda za a magance su. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya kuma zai gabatar, da kuma sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Ibrahim da halin da duniya take ciki.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Magajin garin Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, ya gargadi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winta, muddin Rasha ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi, wanda hakan ke nufin ba za a kauda yiwuwar rashin wutar lantarki, ruwa, ko kuma sukunin dumama wuri yayin da ake fama da matukar sanyi ba. Muna daukar duk wani mataki na kawar da faruwar hakan. To, amma mu fahimci zahiri, abokan gabanmu na duk abin da suke iyawa don ganin a birnin an rasa sukunin dumama wuri, an rasa wutar lantarki, an rasa ruwan sha, a takaice duk muhalaka. Kuma makomar kasar da kuma makomar kowannenmu duk sun dogara ne kan yadda muke yin shirin tunkarar duk wani al'amari, abinda magajin gari Vitali Kelechko ya gaya ma manema labarai kenan. Rasha ta maida hankali kan kai hare-hare kan madafun makamashin Ukraine a tsawon watan da ya gabata, wanda hakan ya haddasa karancin makamashi da yawan daukewar wutar lantarki a fadin kasar. Yan sanda a Somalia sun ce mutane akalla 2 sun mutu, 5 kuma suka ji raunuka a wani tashin bom na gefen hanya, wanda ya shafi wata motar da ke dauke da dalibai a gundumar Danile na birnin Mogadishu. Waɗanda suka ji raunukan sun hada da wasu matafiya da ke tare da ɗaliban, wasu kuma wucewarsu kawai suke yi, a cewar mai magana da yawun 'yan sanda Sadiq Dudishe, wanda ya ce ɗaliban da aka kashe na dawowa ne gida daga makarantar ranar Alhamis. Ya ƙara da cewa wannan al'amari da ma wasu da dama na nuna cewa ƙungiyar Al-Shabab na kai hare-hare ne kawai na kan mai uwa da wabi. Sojojin gwamnatin Siriya sun yi barin wuta kan wasu sansanoni 10 da ke dauke da wasu iyalai, waɗanda tashin hankalin ƙasar ya raba su da mahallansu a yankin arewa maso yammacin ƙasar da ke hannun 'yan tawaye. Da safiyar jiya Lahadi suka kashe mutane akalla 10 tare da raunata wasu kuma gommai, a cewar masu sa ido kan yakin daga bangaren 'yan adawa da kuma na farko wajen kai dauki. Wannan barin wuta shine na baya-bayan nan a jerin saba ma yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Rasha da Turkiya a watan Maris na shekara ta 2020, wanda ya kawo ƙarshen yawan farmakin da ake kaiwa a lardin Idlib tare da taimakon Rasha. An yi ta saba ma yarjejeniyar akai-akai a tsawon shekaru 2 da suka gabata, ana ta karkashe mutane, ana raunta wasu kuma da dama. A ƙarshe, jami'ai sun ce an tabbatar da mutuwar mutane 3, yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da nemo waɗanda ke raye, bayan da wani jirgi mai ɗauke da mutane 43 ya fantsama cikin tafkin Lake Victoria da ke ƙasar Tanzania jiya Lahadi saboda rashin kyan yanayi, yayin da yake dusar birnin Bukoba da ke arewa maso yammacin ƙasar.
Nan ba da jimawa ba Ibrahim zai kama na labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bar mu leƙa Niger, inda gwamnatin kasar ta shirya zaman muhawara da 'yan asalin kasar mazauna Ghana domin sanin matsalolinsu da kuma yadda za a magance su. Mataimakin ministan harkokin kasashen waje Isufu Al-Mukhtar da ya shugabanci muhawarar ya kuma yi kira ga 'yan kasar da su koma gida su zuba hannun jari domin ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Daga Yaounde, ga wakilin muryar Amurka Idris Abdullah da ƙarin bayani.
Mataimakin minista harkokin kasashen waje Yusuf Muktar ne ya jagoranci tawagar gwamnatin kuma ya bayyana wa ƴan asalin ƙasar da ke zaune a Ghana makasudin zuwan su.
Ina so in kawo muku babban sako na shugaban ƙasa mai girma Mohamed Bazoum, President of the Republic, da mai girma Muhammadu Muhammadu, Prime Minister, shugaban gwamnati, su suka turo ni nan sai da sadu da sun zo nan. An dawo bisa yadda zamu tsara wa ga muhawarta. Kun ga muku ina na ya kawo ni da ni da tawagar da nake tare da tunda mu iya mu zamna ya mai can mu ce mu ambassador ayi shi muka ce a gunmu a zo a zamna duka dai muke kenan ku magana uku nan ta shafe ku abun harin da ya kawo ni mu gani dukan matsalolin da ke gare ku wadanda ana iya a ciyo kansu nan ga tare da ambassador tare da mutane Ghana nan ga ko ku wanda sai mun tafi da shi ya mai a gano yadda za a gyara su na biyu shine muke na so diaspora ta zamanto ta mata kawo gudunmuwar ta bisa tattalin arzikin kasa mu gani yadda zamu kama musu na uku da zancen hukun sai ya ne za a kare aiki nan da kwamiti ya fara.
Minista ya bayyana yanayin da Niger take ciki a yau cewa a shirye kasar take ta amshi masu zuba hannun jari.
Bana dai alhamdulillah ko ina an yi ruwa hatsi ya kai gero ya samu dunguri to almanai iwa alhamdulillah. Mun san nan da shekara guda Niger za ta hidda man petar kasashen waje daga Agadem zai zo sai ya kai Benin kenan nan zuwa shekara guda da rabi insha Allah kasanmu za ta lumka hidda man petar hasso biyar tunda yanzu baril 20 take hidda cikin rana yanzu nan da shekara guda da rabi za a kai 100 da wani baril za a hidda kasashen waje kai wannan babban dam na Kandaji shi ma zai ba mu dama yanzu yana tahi shi ma nan da shekara guda shekara biyu astaghfirullah nan da shekara biyu aiki shi zai kare za a samu shi ma electricity abin nan wuta kenan price kin wuta zai yi kasa.
Jakadan Niger a Ghana Hajja Lami da Salamatu Balagoga ta sanarwa muryar Amurka cewa gwamnati ta dauki matakan dakile matsalar barace-barace da ƴan kasar ke yi a kasashe makwabta musamman a nan Ghana.
Mai girma Prime Minister kinmu na Niger ya zamna da committee in charge na duka wannan ministerori duka sector an dauke su an sa cikin wannan committee an yi tunani mai zurfi ya za a yi ana wannan bara kuma an gane matan nan da yara kwangila ne yaran nan president kinmu yana da program mai yana da guri fuskan program kin shi yara daga shekara su fara zuwa makaranta kaman makaranta kaga education shine abin ga development kin kasa don akwai wannan gurin to duk yanzu an dauki matakai wanda zo bara aka kama shi a bisa fannin bara akwai abin dokar da za ta hau kan shi masu kawo su akwai dokar da za ta hau kan su
wadanda suka halarci taron tattaunawar sun tufa albarkacin bakin su ga muryar Amurka.
In dai yau Niger minista ya taso ya zo cewa irin aikin da kuke nan za ku yi shi can ai dole ne mu karbi domin yau muna da Indians da ke aiki garin ga muna da Lebanese da ke aiki garin ga don haka in mu ma Allah ya bude muna mun ta yi can kuma garin kakannin mu mun je muna aiki wurin ai duk da dai nema ne
yanzu yanda muka bude enterprise a garin ga so muke gwamnatin Niger ya samu ya ba mu wannan opportunity mun ma mu samu mu expand to Niger so da Niger market don akwai kasuwanci a wurin
wanga forum ga yayi mun samu mutanen da ke da big ideas wayannan mutanen nan nake so ya kira in gobe ne in jibi ne 20 of us ne mu zauna mu yi tattauna wani irin mataki za
a Idris Abdullahi Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.
Madalla an gaishe ka Idris Abdullahi yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da labaran duniya kashi na biyu.
Kubinta ma'aikatar shari'a a jihar Bauchi ta Arewacin Najeriya ta kullo da wani tsarin hanzarta yin adalci ta hanyar kakkafa kananan kotuna da za su riƙa bin haƙoƙin mutane musamman ma bashin kuɗaɗen da suke bi da bai haura naira miliyan 3 ba. Irin waɗannan kotunan za su tabbatar da kammala sauraron ƙararrakin da ake shigarwa gabansu cikin kwanaki 60 kawai. Daga Bauchi ga Abdulwahab Muhammad da ci gaban rahoton.
Mai shari'a Mu'azu Abubakar a tattaunawa da shi kan wannan sabon tsarin samar da ƙananan kotunan ya ce maƙasudin kafa kotunan shine saukakawa wajen isa ga kotuna domin neman haƙƙi kan lokaci.
Ya zamanto kuma an saukaka ta wajen irin makudi da kuma bata lokaci da mutum zai iya samu in ka hada da abin da yake faruwa a sauran kotuna.
To kamar wannan kotu tana da wani kayyadajjen za ta saurari karansu.
Kuma mutane yana da kyau su gane cewa ita makasudinta shine abin da ya shafi kuɗi ne. Ba a kawo ƙarar laifi a cikinta, ba a kawo ƙara koda na dan haya ne, ba ta da hurumi akan irin wannan abu ne wanda yake kaman kana da wani kayyadaddan kuɗi da kake bin mutum wanda bai wuce miliyan 3 ba, da farawa da gamawa da a gama wannan shari'a cikin kwana 60.
To mutum zai iya ɗaukaka ƙara
idan aka yi hukunci wanda duk bai gamsu ba a ciki, zai iya ɗaukaka ƙara zuwa high court. Wanda aka yi hukunci a kansa bai biya ba, za a nemi wani kaddara yake da shi, kotun sai ta kama wannan kaddaran, sai ta sayar, sai ta biya mai kuɗin sa.
To sai dai kuma na tuntubi wasu mazauna garin Bauchi ga abin da suke cewa.
Sunana Ibrahim Muhammad Sani, an fi sani na da Ibrahim Arab, Bauchi Central Market. Wannan babban abun murna ne da farin ciki ga duka bangarori guda biyu. Mu kanmu yan kasuwa haine daga cikin mu wanda za su karbi kayan mutane ko kamfanoni su rike kudin su kibiya. Wannan kotu za ce maka kware da gaske wajen sama wa masu kaya kudin su. To haka nan su ma wanda suke sayan kaya wajen yan kasuwa su rike kudin.
Sunana Musa Dallami Abdullahi. Wannan mari yana da kyau saboda wani zalunci irin namu na dan adam, mutum yana ganin ya samu kuma ba zai iya zuwa ya zo ya mayar maka ba. Kotu ta yi abu mai kyau kware da gaske da aka yanke iya lokacin da za a takaita.
Halila yau na ji ta bakin shugabannin addinai kan samar da kotunan da jihar Bauchi ta yi.
Sunana Imam Sa'idu Dalhatu Bawa, limamin masallacin Juma'a wanda ke kan titin Mursala Muhammad daula da gidajen ma'aikatan ruwa a nan cikin garin Bauchi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisin Abi Huraira Allah ya yarda da shi, yake cewa matsalul ghaniyyi zulmun wa idha utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi'. Ma'ana jinkirin mawadaci wajen biyan bashi zalunci ne. Da wannan malamai suka ce ya halatta a takura shi ta hanyar ko kama shi ko kama wani abu nashi a saida dan a biya mai haki hakinsa.
Sunana Reverend Luka Shehu, ni ne shugaban Kristocin Arewa da kuma fastoci yan kasa. A matsayin mu kan shugabannin addini musamman na Krista, wannan labari ya zo mana da kyau mun karbe shi da hannu biyu. Da Krista da musulmi, kaga wayanda ake bin su bashi suka ci arabu. Kaga dole ne yanzu da gaggawa don tsoron kare gwata da su wurin hukuma, wanda sakamakonsa shi ne kaddararsu za a saita shi ke tsarin wannan doka da aka yi.
Abdulwahab Muhammad Murya, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan. Tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke watsa shirye-shiryenmu akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabbawon da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zai sauka ne a Sokoto, arewa maso yammacin Najeriya, inda matasa suka taru a zauren don tattaunawa kan hanyoyin da za a samu maslaha akan ƙalubalen tsaro a jihar, musamman ma dai a yankin ƙananan hukumomin isa da sabon birni. Kazalika, kasancewar yanzu lokaci ne na kamfen ɗin babban zaben 2023 a Najeriya da ake son matasa su kaucewa zama zugazugi na haddasa husuma. Matasan su hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Khaira Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Al-Hussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Satan Muhammad Binanci. Da farko, watan ya aka aza abubuwa akan sikidi na kwakwalwa tare da bambance tudun hanjin dimina da na zakara, watan mu matasa haƙƙinmu ne na mu dubi yadda yanayin ƴanmu suke ciki. In muka ɗauka ɓangaren bangar siyasa, matasa ne, shaye-shaye matasa ne, garkuwa da mutane matasa ne, abubuwan da aka riƙali su duka ga matasa ne ke cikin wannan batata sana'a, wanda haƙƙinmu ne a wuraren zaman jama'a. Na ɗai, mu riƙa jawo hankalin ƴan uwanmu matasa. Na biyu, mu guji kamar yi kwako kuma shirya taruka na wayar da matasa kai akan illolin bangar siyasa. To, abubuwa ne waɗanda in muka mai da hankali a kan su, insha Allah za mu ga an samu ci gaba sosai.
Activist Hassan, ina ga watakila Musa Yahaya. Musa Yahaya, kai ya kake ganin ra'ayin activist?
Ra'ayin activist, duba da idan muka kalli matasa su kansu, kusan su ne kashin gadon baya na ci gaban kowace al'umma. So, ya zama wajibi ya kasance matasa tunaninsu ya karkata ta hanyar zaman lafiya. Ta hanyar zaman lafiyar nan kuma dole ne sai matasan nan sun zo suna yi kuwa suna wayar ma ɗan uwansu matasa kai akan illar ta'addanci ko kuma kowane irin nau'i da ke barazana wa zaman lafiya a yankin arewa maso yamma. So, activist Hassan Binanci, gaskiya magana shi ra'ayin shi haka yake, kuma ina goyon bayan ra'ayin shi akan matasa su rika shirya tarurruka na wayar da kai. Duk da yake yanzu akwai zamani, haɗuwar ma takan iya zo ta zama matsala. So, akwai ci gaba na zamani musamman ta ɓangaren ICT, ta ɓangaren social media. Akwai platform da dama da za mu iya shirya tarurruka
da dandalin sada zumunta.
Wanda ke ba dole sai an zo an taru fili da fili ba. So, ana iya shirya waɗannan tarurrukan ta dandalin sada zumunta. Akan iya yin waɗannan faɗakarwan ta dandalin sada zumunta kuma ta isa har inda ma babu network. Akan iya shirya wani tsari a waya wanda zai zama faɗakarwa ga matasanmu da suke zaune a ƙauyoyuka a karkara, wanda yake can ne mafi yawanci ta'addanci ya fi kamari, kamar irin yankunan Sabon Birni a nan Sokoto, irin ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa, Kebbi, Tambuwal da dai sauransu. So, wanda yake idan za mu zo a haɗu matasa su ci gaba da irin wannan yekuwar da faɗakar da kai, cikin Allah yadda za a iya kai ƙarshe na wannan matsalar tsaro da take wa yankin arewa maso yamman Najeriya barazana.
Comrade Umar Bello Da'in, shin ya yanayin taɓarɓarewa tsaro yake a wannan yankin? Ya za ka kwatanta, wanda misali bai taɓa zuwa Sokoto ba yana jin labarin ana samun matsalolin ne, ya matsalolin suke ne?
To, assalamu alaikum. Kamar yadda ka yi tambaya, lalle in kana ji da labari to ba za ka iya hango ko kuma ganin irin babban matsalar da ake ciki ba, sai waɗanda mu muka gani da yanan mu, wanda kusan local government din mu tana cikin local government wanda suke da makwabta ga inda wannan matsala ke fuskanta musamman local government din mu ta Kwari wanda mu ma sassan wasu yankuna sun dan shiga to in ka ga irin yadda al'umma suke ciki sun tagayyara musamman mata da kananan yara wannan abin sai ya baka tose gaskiya wannan kamar yadda sauran yan uwa suka yi magana dole na ya zama wajibi ga matasa mu ga wata hanya zamu bi domin ganin cewa mun kawo sauki wa al'umma domin gaskiya in ka ga yanayin da abin yake ciki to dole sai abin ya baka tausayi kuma ka ji a ranka cewa lalle akwai buƙatar ka bada taka wata gudunmuwa domin ganin cewa al'umma sun kawo sauki wanda babban abin da muka rasa wanda ya zama wajibi gare mu matasa mu kula wannan bangaren shine kishin ƙasa wanda da yawan mu matasa kusan wannan abin ya ja baya gare mu ƙwarin gaske in ka duba mafi yawan matasa yau kowa ya dirimi da zai samu yanzu ni zai samu babu ruwa da gobe to in dai har muna son ganin cewa gaskiya wannan kasa ta mu ko kuma wannan yanki namu ya samu zaman lafiya dole sai mun saki kishin kasa gaba domin sai kana kishin kasa sannan za ka yi kishin al'ummarka to in ka duba ka ga irin yadda yanayin al'ummarka suka shiga to in dai kai kana kishin al'ummarka to dole gaskiya abin zai baka damuwa kuma sai ka ji baka ji dadi ba wanda gaskiya duk sadda ni ga irin wannan abubuwan sai na ji ga raina wace irin gudunmuwa zan iya ba su domin ganin cewa an kawo karshen wayannan matsalolin gaskiya
bari mu komai kafin ka cigaba bari mu ji abin da Ummul Khairi Abdullahi za ta faɗa wanda dama irin waɗannan matsaloli in sun faru sun fi shafar mata ne ma da ƙananan yara idan an samu rashin tsaro ko an samu ko kare tattalin arziki ne su ne suke fara shan wahala saboda su ne ba za su ga abubuwa a gida ba Ummul Khairi me za ki ce
abin da zan ce wurin ga shi ne matasa suna yawan yin aure lokacin da ba su da zarahin da za su iya ɗaukar gidansu abubuwan yana tasowa ne lokacin da shi matashi ya riga ya tashi bai da sana'a amma kullum kokarin shi ya za a yi ya samu abu da zai samu to ta haka nan ne suke shiga cikin ta'addancin da yayi yawa cikin kasashen mu sannan abu na biyu abin da ke ƙara kamuna wanga tashin hankalin matasan mu ba su samu shawarwari daga mutane daban-daban sannan duk lokacin da mu mutane muka je mu matasa ƴan uwansu muka je muka hada mutane muka ce a zo za a yi taro na kungiyar matasa a tattara muna matasa akan mu ba su shawarwari game da abubuwan da ke faruwa to wasu lokuta sai kaga mutane suna nuna cewa me ya amfani tara mutane a ba su shawara ba tare da an samu wani abu an ba su ba to mu kuma abin da muke gani shawarar da zaka ba matashi ya tashi tsaye dan ya nemi nashi yayi abin da zaka ba shi saboda duk lokacin da ka tashi kan ba matashi shawara cewa tashi ka nemi naka to mu muna ganin cewa zai jayar da su daga ta'addanci ko shaye-shaye ko wasu aikata wasu ayyuka waɗanda ba na ƙwarai ba.
Wato Ummul Khairi wannan ya nuna kamar matasan wasu ba sa samun shawara ne sai su shiga abin da ya fi ƙarfinsu har ya dawo daga baya sai su je su faɗa mugun yanayi kenan.
Haka ne yawancinsu ba su ɗaukar shawara sai ka ji matashi ya ce idan ba wani abu za a ba shi ba me ya amfanin shawarar da za a ba shi. A wannan lokacin ai ganin nake shawarar da za a ba shi ta fi abin da za a ba shi saboda in ka ba shi shawara ta nan ne zai samu wani abu har ya je ya zama abin dogaro da kanshi ya kau da kanshi daga aikata wasu ayyuka waɗanda ba na ƙwarai ba irin shaye-shaye ta'addanci da yayi yawa da dai sauransu.
Abdulaziz Muhammad Asada ga dai wannan zaure ya fara nisa cikin wannan zantawar kuma duk wannan waɗannan irin matsaloli da ake samu an fi danganta su ne dama ga matasa yawancin an gama da tijo a ciki sai a yi ta mamaki a ce me ya kai shi har yanzu yake irin wannan al'amari. Ya za a yi matasa a samu wata irin magana ya kamata a yi musu su gane cewa idan suka yi hali na ƙwarai nan ne ma za su fi cin riba maimakon a ce kullum suna nan suna ta fadawa cikin abubuwan da ba za su kai su tudun mun tsira ba.
Kamar yadda mai tambaya ni zan so in yi magana akan shin da farko ma wane ne matashi. Matashi wani mutum ne wanda yake da daraja ko kuma mutum ne wanda ya kai wani babi na ɗauka ayyuka na takallifi wanda a babin shari'a ta musulunci ma alƙalami ya fara aiki a kan shi a sashen dokar ƙasa shi ma dokar ƙasa ta ba da dama duk wani laifi da wanda ya adda shekara 70 ya yi ya aikata a hukunta shi ma za a yi hukunta shi. Abin da nake gani cewa na farko shi ne matashi ya kasance tun farkon fari iyaye suna da wani bangare na laifi daga cikin abubuwan da ke faruwa.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. Godiya ga matasan Sokoto birnin Shehu da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu wani mako. Wassalamu alaikum.
Gaida Nasiru Adamu ya kaya. Yanzu kuma baban gida Jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridin ne da jaridar The Punch, daya daga cikin manyan labaran tana cewa masu sata kudade ta yanar gizo wato hackers sun sace kimanin dala miliyan 11 a kasashen Najeriya, Benin, Kamaru da kasar Argentina a sakamakon kutsen da suka yi cikin asusun ajiyar wasu kamfanoni da ke wayannan kasashe kimanin 11 da ke sassa daban-daban na duniya. Sai kuma jaridar The Nation na cewa wata kotun tarayya da ke Abuja ta soke zaben da aka yi wa dan takarar jam'iyyar Action Alliance da neman shugabancin kasa wato Manjo Hamza Al-Mustafa. Jarida ta ce umarnin soke zaben ya biyo bayan karar da wasu a 'yan jam'iyyar suka shigar ne. Jaridar The Nation ta bayyana cewa kotu ta amince ne da bangaren shugabancin Mr. Adekunle Rufai Omoje a maimakon na bangaren Kenneth Odese wanda Manjo Al-Mustafa ke tare da shi. Ita kuwa jaridar Tribune ta bayyana cewa har yanzu tsuguna ba ta kare ba a kungiyar ASU na malaman jami'o'in Najeriya. Domin kuwa yanzu haka reshen kungiyar na jami'ar Jos ta umarci a 'yanta da su zauna a gidajensu sakamakon kin bin su cikakken albashi na wata guda da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. Haka dai rahotanni ke fitowa daga sassan kungiyar na jami'o'i daban-daban inda suke kukan cewa gwamnati ta ki ta biya a 'yan kungiyar albashin wata guda maimakon haka aka biya su na rabin wata, abinda kuma suka zargi gwamnatin tarayya da karya alkawari. Sai kuma jaridar Da Manga, daya daga cikin manyan labaran ta, da cewa dan takarar neman shugabancin Najeriya karkashin tutar jam'iyyar PDP mai adawa Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana cewa zai ci gaba da aikin neman zaben sa ba tare da bangaren gwamna Nelson Wuke da sauran gwamnoni guda hudu dake adawa da shugaban jam'iyyar Yochia Ayuba. Jaridar Banga ta ruwaito dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar ta PDP yana magana ne a wata hira da yi da sashen Hausa na murya Amurka a makon da ya gabata. Yanzu haka dai wasu gwamnoni biyar da suka haɗa da Nelson Wuke na jihar Rivers da wasu gwamnoni na jihohin Benue, Enugu, Abia da kuma Oyo dukkan sun yi tutsu cewa ba za su mara wa Alhaji Atiku Abubakar baya ba. Ita kuwa jaridar Premium Times ta bayyana cewa mai yiwuwa ne jam'iyyar APC ta yi hasarar gurin al'ummar jihar Kano sakamakon rigima na cikin gida da ya kunno kai tsakanin shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai Alhazan Ado Doguwa da kuma dan takarar mataimakin gwamna a jihar Murtala Salangaru. Dan majalisar wakilan Alhazan Ado Doguwa ya kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da dan takarar jam'iyyar APC na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da su hanzarta magance matsalar. Ƙarshen sharhin jaridan kenan. Huta lafiya.
An gaishe ka Babangida Jibril. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Magajin garin Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine ya gargadi mazauna cewa su yi shirin tunkarar al'amari mafi muni a wannan lokacin sanyi na winter, muddin Rasha ta ci gaba da kai hare-hare kan madafun makamashi, wanda hakan ke nufin ba za a kauda yiwuwar rashin wutar lantarki, ruwa ko kuma sukunin dumama wuri yayin da ake fama da matukar sanyi ba. Muna daukar duk wani mataki na kawar da faruwar hakan. To amma mu fahimci zahiri, abokan gabanmu na duk abin da suke iyawa don ganin a birnin an rasa sukunin dumama wuri, an rasa wutar lantarki, an rasa ruwan sha, a takaice duk mu halaka. Kuma makomar kasar da kuma makomar kowannen mu duk sun dogara ne kan yadda muke yin shirin tunkarar duk wani al'amari, abinda magajin gari Vitali Kelesko ya gaya ma manema labarai kenan. Yan sanda a Somalia sun ce mutane akalla 2 sun mutu, 5 kuma suka ji raunuka a wani tashin bom na gefen hanya wanda ya shafi wata motar da ke dauke da dalibai a gundumar Danile na birnin Mogadishu. Waɗanda suka ji raunukan sun hada da wasu matafiya da ke tare da ɗaliban, wasu kuma wucewarsu kawai suke yi, a cewar mai magana da yawun 'yan sanda Sadiq Dudishe, wanda ya ce ɗaliban da aka kashe na dawowa ne gida daga makarantar ranar Alhamis. Ya ƙara da cewa wannan al'amari da ma wasu da dama na na nuna cewa kungiyar Al-Shabab na kai hare-hare ne kawai na kan mai uwa da wabi. Sojojin gwamnatin Siriya sun yi barin wuta kan wasu sansanoni goma da ke dauke da wasu iyalai waɗanda tashin hankalin ƙasar ya raba su da mahallansu a yankin arewa maso yammacin ƙasar da ke hannun 'yan tawaye da safiyar jiya Lahadi suka kashe mutane aƙalla goma tare da raunata wasu kuma gwammai a cewar masu sa ido kan yakin daga ɓangaren 'yan adawa da kuma na farko wajen kai ɗauki. Jami'ai sun ce an tabbatar da mutuwar mutane uku yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da nemo waɗanda ke raye. Bayan da wani jirgi mai ɗauke da mutane 43 ya fantsama cikin tafkin da Victoria da ke ƙasar Tanzania jiya Lahadi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba, ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya ba da umarni. Da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'assalamu.